ki bezem. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masallaro assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Baba Yakub makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asariyar yau Lahadi 12 ga watan Janairun shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Baballe da kanin labarai.
Ofishin ma'aikatar lafiya na gundumar Los Angeles da ke jihar California ya faɗa da yammacin jiya Asabar cewa adadin waɗanda aka tabbatar sun mutu a gobarar dajin yankin ya ƙaru zuwa 16. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya ce masu bincike na Ukraine suna yi wa sojoji biyu daga Koriya ta Arewa tambayoyi. Sojojin ƙasar suka kama a yankin Kursk na Rasha. Manyan jami'an diplomasiya daga gabas ta tsakiya da Turai sun isa babban birnin Saudi a ranar Lahadi don tattaunawa kan batun ƙasar Siriya.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa wani jirgin yaki a jihar Zamfara ya sako bam akan wasu 'yan sa kai masu bada tsaro a yankunan su.
Bisa kuskuri bai tantance asalin mutane ne ba waɗanda an lahiyayi sai ya saki bam wurin wanda an samu hasarar rayuka da dama.
A cikin shirin za ku kuma ji cewa gwamnan jihar Oyo Seyi Makinde ya amince da yarima abin Bola Akim Owode a matsayin sabon alafi na Oyo bayan dogon tsaiko na tun shekarar 2022.
Wanda aka kawo miyan su alhamdulillah mun gode Malam ramin ji dadi kowa ya saman lafiya.
Me yake son sabon alafi na Oyo yayi?
Na sai so ko ba kowa abinci ne ba kowa saman lafiya kowa ya ji dadi lokacin shi.
Kamar kowace ranar Lahadi yau ma muna tafe da shirin dandalin yan jarida wanda shirin a yau zai yada zango a kasar Ghana inda za a tattauna akan muhimman batutuwa a kasar da ma batun shirya aikin haji da gwamnatin kasar ke yi. Muna kuma dauke da ra'ayoyin da ku masu sauraro ku aiko mana ta hanyar email. Amma yanzu bari mu gyara zama mu sha kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniyar. Ofishin ma'aikatar lafiya na gundumar Los Angeles da ke jihar California ya faɗa da yammacin jiya Asabar cewa adadin waɗanda aka tabbatar sun mutu a gobarar dajin yankin ya ƙaru zuwa 16 sama da 11 da aka tabbatar a baya. Biyar daga cikin sabbin jimillar sun fito ne daga wutar Palisades da 11 daga wutar Eaton a cewar wata sanarwar ofishin masu bincike. Ma'aikatan kashe gobara sun yi ta tsira a ranar Asabar don zuwa wajen gobarar mafi girma kuma mafi barna a Los Angeles yayin da ta ƙara karkata zuwa wasu wurare kuma ta girma da kusan hekta 400. Ana hasashen iskar santa ana da ta ƙara rura wutar za ta dawo. Babban jami'in ayyuka na ma'aikatar gandun daji da kare gobara na California, Christian Liz, ya shaidawa manema labarai cewa muna buƙatar mu maida hankali sosai a can. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya ce masu bincike na Ukraine suna yi wa sojoji biyu daga Koriya ta Arewa tambayoyi da sojojin ƙasar suka kama a yankin Kursk na Rasha. Zelensky ya faɗa a cikin wata sanarwa da ya fitar a ranar Asabar a shafin Telegram cewa waɗannan sojoji biyu waɗanda ko da yake sun samu rauni sun tsira kuma an kawo su Kyiv kuma suna magana da masu bincike na ma'aikatar tsaro ta Ukraine. A sakon da Zelensky ya wallafa a Telegram ya haɗa da hotunan sojojin da ya ce an kama su ne a matsayin fursunoni sai dai bai bayar da shaidar cewa su 'yan Koriya ta Arewa ba ne. Amma hukumar leƙen asirin Koriya ta Kudu a wata sanarwa da ta fitar a ranar Lahadi ta ce mutanen biyu sojojin Koriya ta Arewa ne. Jami'an Ukraine sun ce fursunonin biyu suna magana ta hanyar masu fassara da ke aiki da hukumar NIS ta Koriya ta Kudu. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Manyan jami'an diplomasiya daga gabas ta tsakiya da Turai sun isa babban birnin Saudi a ranar Lahadi don tattaunawa kan batun ƙasar Siriya yayin da ƙasashen duniya ke ƙoƙarin tabbatar da kwanciyar hankali bayan hambar da gwamnatin Bashar al-Assad. Masu nazari sun ce Saudiya, wacce ita ce ƙasa mafi ƙarfin tattalin arziki a gabas ta tsakiya, na neman ƙara ƙarfinta a Siriya bayan da 'yan tawaye suka hambar da gwamnatin Assad a watan Disamban bara. Wani jami'in Saudiya ya shaidawa kamfanin dillancin labaran Faransa cewa tattaunawar za ta hada da taron jami'an kasashen Larabawa da kuma wani babban taro da ya hada da Turkiya, Faransa, Tarayyar Turai da Majalisar Dinkin Duniya. Sabon shugaban Siria Ahmad al-Shara, wanda ya jagoranci babbar kungiyar 'yan tawaye a kawancen da suka hambarar da Assad, na kokarin ganin an sassauta takunkuman da aka kakabawa kasar. Ministan harkokin wajen kasar Assad al-Shaibani ne ya wakilci gwamnatin a tattaunawar Riyadh.
An jima kaɗan Baballe zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Wani jirgin yakin soja a Najeriya a jihar Zamfara ya sako bam akan wasu mutane 'yan sa kai masu aikin bada tsaro a yankunansu. Lamarin da ya faru ne a daidai lokacin da suke kokarin kai ɗauki ga wani ƙauye da 'yan bindiga suka kai wahali. Wakilinmu a Zamfara, Abdulrazak Bello Kaura, ya aiko mana da rahoto akan lamarin.
Wasu mazaje masu aikin bada kariya ga yankunansu daga harin 'yan bindiga sun gamu da ajalinsu a lokacin da suke kokarin kai ɗauki a ƙauyen Tungakkara na gundumar Boko a ƙaramar hukumar mulkin Zurmi da kuma ƙauyen Ɗangebe na gundumar Gidan Goga a ƙaramar hukumar mulkin Maran duka a jihar Zamfara, wayanda ke makwabtaka da juna. A cewar Amadu Bauchi Malikawa Kube, shugaban masu aikin tsaro na yankin, ya ce jirgin sama ne ya sako musu wani abu da suke kyautata zaton cewa bom ne. Har yayi sanadiyar motar mutane da kuma raunata wasu da dama daga cikin su.
Lalle ni a shugaban su. To saboda Allah da Annabi an yi mana matsala tsakani da Allah, jirgi ya mana matsala saboda Allah, ga barayitan sun yayi kaya, amma saboda Allah da Annabi wallahi duk mu ƴan agajin da muka ji wallahi waɗanda nake waɗanda suke biye da ni tsakani da Allah da Annabi an yi mana matsala yadda ta kamata ran kai da
kimanin mutum nawa aka baka matsala gare shi?
Tsakani da Allah mutum 30 bayan wanda asibiti yanzu.
Mutum na asibiti
10 wallahi sai da muka tadda hannu mutum duk dogayen bindigogi gare mu tsakani da Allah da Annabi, amma wallahi kawai jirgin ne zaka yi bata mana layi saboda Allah da Annabi.
Wani daga cikin wayanda suka tsallake rijiya da baya yayi bayani kan irin yadda lamarin ya riske su.
To ni sunana Ya'u Malika. To abin da ya faru da muwa mu dai kawai mun zo mu kai dauki jirgi ya tafi barayi sun wuce, kawai jirgin nan yana zuwa sai dawo baya, yana ganin mu kawai dawo baya, yana dawowa baya, kawai jirgin nan mu dai sai saka mu gaba, yana saka mu gaba sai dai ce to jirgin ga wakilin iya bugun mu ya kai, an ka ce ba zai buge mu ba, nake mutanen ga tunda sun ga damar su buge mu mu kauce. To daga nan kawai sai dai mun ka shiga cikin gida, gashi dan ba kawai sai faru wannan abu, kawai sai ga ya sako ban din farko, yana sako ban din farko, muna kalmar muna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ga mutanen mu duk sun mutu. A lokacin hankali na ya riga ta tashi, tunda ga gawawaki ina kallo da dama ba ta gawa nake, hankali ya tashi duk na shirge ta lokacin.
Yanzu gawa nawa ku samu an kashe?
To gaskiya ga lokacin ni dai tsakanin da Allah, saboda hankali na ya riga ta tashi, gawa zan iya auna za ta kai kusan 30 da masu rauni, akwai masu rauni da
to. Amma yanzu mutum da kuka tantance ya rasu?
To ni yanzu a halin lokacin da na baro ban san gaba ya gare ni ba, lokacin da na baro mutum 15 su tsallina da gawa mun kiran gaskiya.
Shi ma wani daga cikin wayanda suka tsallake rijiyar da baya ya bayyana irin yadda ya hango jirgin na bin su.
Duk mun riga mun haɗu muna magana mutum karɓar nan, sai aka ce mana barayin nan sun riga sun tafi kenan. To mu kuma muna ƙoƙarin, to sai aka ce to jama'a kowa ya koma yankin sun, kowa ya tsare Allah ya tsare su. To muna kokarin mu dawo sai jirgin nan sai gashi ya tafi.
Anashi Haujin, Honorable Maharazu Salisu Gado Faru, wanda dan majalisar dokokin jihar Zamfara ne da ke wakiltar yankin na Murarun ta biyu wanda lamarin ya faru a yankin, ya bada tabbacin faruwar lamarin.
Jirgin sama na sojin sama ya je kai ɗauki domin kwaɗa da 'yan ta'adda, ya cimma gungun mutanen gari masu kokarin kare kansu bisa kuskure, bai tantance asalin mutane ne ba waɗanda an lahiyayi sai ya saki bam wurin, wanda an samu hasarar rayuka da dama, wasu sun samu raunuka. Yanzu haka akwai mutane da dama waɗanda samu raunuka suna asibiti.
Kamar kiyasin mutum nawa ne ya mutu sanadiyar wannan lamari?
Da yake gamayya ne tunga-tunga, kaga akwai tunga keta, an gaya man cewa akwai mutum biyu nan tunga keta, akwai 'yan asalin cikin garin Gidan Goga, kuma akwai wasu waɗanda sun rasa ransu, kuma akwai irin tungan labbo. Tungage ne dai da dama, wanda wasu mutuna da mutum biyu, wasu uku, wasu hudu da sauransu. To wasu dai ba a gama kawo to adadin waɗanda na rasa rai ba, don wasu naman su ma ake dokowa.
Haka ma ya ce tuni suka fara tuntuɓar gwamnati dangane da faruwar lamarin domin ganin irin taimakon da za a badawa a kan lamarin. Abdulrazak Bello Kaura, sashen Hausa na Murya Amurka daga Gusau, jihar Zamfara a Najeriya.
To madalla a gaida Abdulrazak Bello da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sa'annan kuma za iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da dandali X da ma Instagram. Yanzu ko ga baban leda ci gaban labaran duniya.
Masu kada ƙuri'a a Comoros sun fita rumfunan zaɓe a yau Lahadi don zaben kujeru 33 na Majalisar Dokoki a tsibirin tekun Indiya. Shekara guda bayan sake zaben shugaba Azali Asumani a zaben da 'yan adawa suka yi zargi an tafka magudi. Jami'ai daga jam'iyyar mai mulki sun musanta waɗannan zarge-zargen. An buɗe rumfunan zaɓe da sanyin safiyar ranar Lahadi, kuma masu kada ƙuri'a waɗanda yawansu ya kai 338 a cewar hukumar zaɓe sun fara kada ƙuri'a da ƙarfe 8 na safe. Comoros ta gudanar da zaben 'yan majalisar dokoki na ƙarshe a watan Janairun 2020. Kotun kolin ƙasar ta baiwa kusan 'yan takara 100 izinin shiga zaben. Masu adawa da Asumani na zarginsa da wuce gona da iri, kuma suna zarginsa da shirya babban ɗansa Nur Al-Fata da mai gurbinsa idan wa'adinsa ya ƙare a shekarar 2029.
A gaida baban Lai da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnan jihar Oyo Seyi Makinde ya amince da yarima abin Bola Akeem Owode a matsayin sabon alafi na Oyo bayan dogon tsaiko na tun shekarar 2022 da tsohon sarkin na Oyo ya mutu. Hassan Umar Tambuwal na dauke da ƙarin bayani a wannan rahoto da aiko mana.
Gwamnan na jihar Oyo ya amince da yarima abin Bola Akeem Owode ne a wata takardar bayani da kwamishinan yaɗa labarai da wayar da kai yarima Oyelade ya sanya wa hannu kana aka rarrabawa manema labarai a Ibadan wanda ya jawo cece-kuce da dama. Gwamnatin jihar Oyo ta musanta rahotannin da ke cewa masu zaɓen alafin na Oyo da aka fi sani da Oyo Mercy sun yi fatali da zaɓen alafin na Oyo da gwamnan jihar Oyo Seyi Makinde ya yi. Suleiman Olariwaju shine kakakin gwamnan jihar Oyo.
Young ladies that made the selection. The governor only approved the selection made by the young ladies. The selection went through the due process. So I don't know why anybody would say they are rejecting it.
Suleiman Olariwaju yace masu zaben alafin da aka fi sani da OMAC suka zabi alafin na Oyo. Gwamna ya amince da zaben. An bi ka'idodi wajen zaben. Bai san abin da ya sa wani ko wasu za su yi fatali da zaben sarkin na Oyo ba. To ko me mazauna jihar Oyo za su ce a game da zaben sabon alafin na Oyo?
Shola Yaro Dan Maliki, gaskiya mun ji dadin sa. Wannan alafin yon nan tunda yi rusun nan da ba sa mu wanda yake wajen nan gaskiya ba ji dadi ba. Shi Makide da ya sa mu da ya aje wajen nan mun ji dadin sa gaskiya.
Lukman Oye Bamiji, to muna ji dadi to gwamna ya sa hannu an sa hannu kin ba da mu mana.
To kamar shi ya kama aiki me kake so ya yi muku a garin Oyo?
Abun muna so kai abu mai kyau saman lafiya gari ya so mu lafiya mutane kuma ya so mu lafiya abu muna so kenan.
Wuci wala ga wani malu wanda an ka kawo min su alhamdulillah mun gode mallah da mun ji dadi kowa saman lafiya.
Me kake so sabon alafin da Oyo yayi?
Na so so ko ba kowa binci ne e ba kowa saman lafiya kowa ji dadi lokacin shi
suna like samaila 1000 sabo Ibadan. To inda gwamna ya zaba alhamdulillah 2022 a ce wa ba sarki a cikin Oyo babban gari ba su da sarki ba su da imamu mun bai cewa ba amma da gwamna yansu ya sa hannu aka fito da abun abin Bola Abdulhakim ya ce
sunana Rashid Tijani ana kira na Oyo. Mun ji dadi dun da aka sabawo ne tuna da yawa akai wannan line kuma bangare bangare sun aka yi akwai wani bangare Ladibolu akwai wani bangare Kotela akwai su da yawa abun bai yi ba. Gwamna ya sa hannu Abdulhakim abin Bola Owade kowa kuma nuna ji dadi muna murna Allah sa albarka.
Abun alafin na Oyo yarima abin Bola Akeem Owade yana da shekaru 47 da haihuwa. Ya fito ne daga gidan sarautar Owade Ogunlaye ya kammala makarantar sakandare a garin Saki a shekarar 1992 a shekarar 1994 zuwa 1997 ya yi karatun diploma akan injiniya a makarantar kimiyya da fasaha da ke garin Ilaro a jihar Ogun kana a shekarar 1999 zuwa 2001 ya karanta babbar diploma a makarantar kimiyya da fasaha da ke Ibadan daga nan ya wuce kasar Ingila inda ya ƙara ilimi kafin ya wuce kasar Canada inda yake zaune kafin a bashi alafin na Oyo. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Nigeria.
To madalla a gaida Hassan Umar Tambuwal da wannan rahoton. Yanzu ko ga shirinmu na gaba.
Tsango ma ko cin mutum yiti bashi sauyin na dan jarida.
Assalamu alaikum jama'a masu sauraro, barkanku da warhaka, barkanku kuma da sake saduwa da ku a wannan dandali mai tarin albarka ta dandalin ɗan jarida da sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku a kowace ranar Lahadi. Yau cikin yaddan Allah subhanahu wata'ala shirin ya saka maido da mu a nan kasar Ghana, kuma za mu ci gaba da tattaunawa kan abubuwan da suka fi daukan hankali na jama'a a nan kasar cikin wata daya cur. Sunana Hamza Adam, ina matukan farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Yau na tare da ni wasu fitaccun ɗan jarida daga nan kasar da suka hada da Abdullahi Shamunu Bako na sashen Hausa na RFI da ke kasan Faransa, tare da Fahad Adam na sashen Hausa na BBC. Yau mun tattauna kan batutuwa biyu ne da suka fi daukan hankali na jama'a, musamman rantsar da zababben shugaban kasa John Dramani Mahama biyo bayan yayi gagarumar nasara a zaben da anka kaddamar a shekarar 2024. Sa'annan kuma mun tattauna akan shirye-shirye da gwamnatin Ghana take yi na aikin haji, domin tabbatar da cewa ba fuskanci irin matsaloli da aka fuskanta a aikin haji na shekara da ta gabata ba, inda ma muka samu labarin cewa an yi hatsarin rayuka sakamakon wato bi barauniyar hanya da wasu suka yi kana basu samu dama sun ci moriyar wasu abubuwan da ya kamata ce sun amfanu da su yayin da suke aiwatar da aikin haji ba. Jama'a masu sauraro, za mu isa hutun takaitaccen lokaci da mun sake dawowa mun tattauna da fadawanmu.
Su kuke rokoki jomareda ba su ta da dan jarida akada araya suna anan babu bamba ya jarida.
Eto jama'a masu sauraro, barkanmu da sake dawowa daga hutun takaitaccen lokaci. A gaggauce bar mu fara akan Malam Fahad Adam. Malam Fahad, ranar 7 ga wannan wata na Janairu daga Accra babban birnin kasa an samu manya-manyan baki a sassa daban-daban na fadin duniya, ciki har da shugabanni na kasashe a nan nahiyar Afirka da wasu wakilai daga wasu kasashe ma da suke wajen nahiyar Afirka. Duka dai sun iso ne domin taya shugaban kasa da an karasar da shi John Dramani Mahama murna kan sabon wa'adi da zai najin akala tafiya a nan kasar Ghana. To abin da ya fi daukan hankalin jama'a wannan taro shine an samu bangarori biyu waɗanda za mu iya cewa ba sa ga maciji da juna, wato kungiyar haɗin gwiwar kasashen yankin yammacin Afirka masu fafutukar raya cigaban tattalin arzikin wannan yanki ta ECOWAS karkashin jagorancin shugaban tarayyar Najeriya Bola Ahmed Tinubu. Sa'annan kuma aka samu wakilai da ma ainihin shugaban mulkin soji na ƙasar nan na Burkina Faso, wato Ibrahim Tarware. Halarta da waɗannan ɓangarori suka yi ya ja hankalin masu sharhi, suna ganin yiwuwar shugaban Ghana His Excellency John Dramani Mahama da anka rantsar da shi ya iya ba da gudunmuwa sosai wajen tabbatar da cewa an shawo kan sojoji da suka fice daga kungiyar nan na ECOWAS gabaki daya. Me za ka faɗi game da wannan batu?
Shugabannin ƙasa da mataimakan shugabannin ƙasa sun samu damar zuwa wannan taro na rantsar da shugaban ƙasa John Dramani Mahama. Abu ne mai ƙayatarwa duba da adadin su sama da 21 da kuma manya sosai. So taro ne da yake ya zari ƙasar Ghana ta tsara daraja bangaren tokar baki da kuma bangaren demokradiyya, ta tsara tabbatar da cewa ta zama na karan gwamnati daki. To shi kuma zuwan Ibrahim Tarware na kasar Burkina Faso wani abu ne da yake yana da muhimmanci kwarai da gaske, saboda idan ka duba kansa an kasa shawo kan rigimar da ta farke tsakanin su wannan kasashe uku na Mali da Nijar da Burkina Faso da sauran kasashe na nahiyar yammacin Afirka, saboda ba ma sun kike zo kan tebirin sulhun ma a fatan tauna ko a zama za su dawo sun ba za su dawo ba. To amma ka ga zuwan aikin da mamaye wannan shi su da kuma har ya samu ya zo a nan muhimmin mataki ne da yake yanzu a ce an samu wanda yake ɗan jin maganar sa, an samu wanda yake idan ya ce a zo a zauna a yi sulhu zai za su saurare shi. Wannan ga mataki ne mai kwarai da gaske a ɓangaren demokratiya da kuma ɓangaren ganin cewa an dawo da su wa'annan ƙasashe uku. na yammacin Afirka da su wanda suke kungiyar da kansu da kansu.
Fara Adam bari maka birki daga nan barin zo wajen Abdullahi Shamun Bako na sashen Hausa na RFI. Abdullahi Shamun Bako, mu duba lokacin da ainihin shugaban mulkin soji na kasar Burkina Faso Ibrahim Tarware yake halartar taron. Akwai bidiyo da suka yadu a shafukan sada da zumunta da muhawara, an gano alamun cewa akwai bindiga ma tare da shi a lokacin da suke gaisawa da ainihin wato shi shugaban kasa da anka rasar John Dramani Mahama. Wannan al'amari ya haifar da cece kuce da dama, wasu na ganin bai dace ba, da ya kamata ai wani tsari ne na tsaro domin tabbatar da cewa ma bai rika bindiga a lokacin da za su ainihin gaisa da ainihin shugaba John Dramani Mahama ba. Kana da wani tsokaci da zaka yi akan wannan batu?
Eh, to ka dole ne a samu cece kuce musamman ma wannan irin tsari na farko da aka ga hakan. Amma sai mu yi waiwaye adan tafiya. Waiwaye adan tafiya da za mu yi ita ce mu yi nazari ita Burkina Faso ana mulkin demokradiyya, kasar shakka babu ba mulkin demokradiyya, mulkin soji ake yi. Kuma a duk inda ake mulkin soji akwai tsari na tafiya na protocol. Duk inda zai tafi dole ne ya sanya sutura na soji kuma ya rika dukkanin makamai na soji. Kana kuma ya samu masu rakiyarsa wanda suka kasance gaggan sojoji. To tsarin protocol kenan na mulkin soji ba mulkin demokradiyya ba. To duk inda zai tafi haka ya kamata a ganshi. Ta suna a daidai lokacin da ya kwaso mulki daga hannun zababben shugaban kasar Burkina Faso na demokradiyya ya tafi Rasha. To a nan shi Ibrahim Tarawe an same shi yana sanye da rigar soji inda ya gana da shugabannin duniya kuma ya tofa nasa albarkacin baki. Duk inda zai tafi yana sanya rigar soji ne tana kuma bindiga na sanye da shi. Wannan abin bai zama abin ban mamaki ba, amma abu ɗaya ne da mutane mu 'yan jarida da Allah ya nufa muka kasance a wannan farfajiyar Black Star Square da muka kasance a wannan bikin mika mulki zuwa ga zaɓaɓɓen shugaban ƙasa John Dramani Mahama. Abinda muka yi nazari na farko shine shi dan kansa zaɓaɓɓen shugaban ƙasar Ghana John Dramani Mahama ya yi tattaki ya aika zuwa ƙasashe makwabtaka Mali, ya yi mika gayyata zuwa ga Asimi Goita, ya tafi Burkina Faso ya mika gayyata zuwa ga Ibrahim Tarare, ya tafi Guinea Conakry ya tafi ya mika gayyata zuwa ga Mamadou Goya. To me yasa ya hakan? Saboda ina ce karfafa zangantaka da alaka duk da ke cewar waɗannan sun fita daga cikin su da yawo wato ECOWAS sun kafa nasu kungiya na tafiya, amma yana da kyau a karfafa a kyakkyawan alaka. Sai dai a yi ayarin tambaya akan ko shin me yasa zababben shugaban demokradiyya zai yi mika gayyata zuwa ga sojoji ka sani musamman ma kasar Burkina Faso. Kasar Ghana na da kyakkyawan alaka, muna da matakar babban cinikayya tsakaninmu, muna da iyaka kusan al'umma ɗaya ne ta ɓangaren arewacin Ghana musamman ma wannan yankin. Aka samu mutane suna harshen nan na manfurusanci, idan ka shiga can garin Burkina Faso za ka samu manfurusanci, Mosawa suna can garin. To akwai abubuwa da yawa da yake za mu ci moriya a maimakon za mu yi hasara. To a don haka nake ganin shi a nasa fahimta, a nasa gani yanda za a yi a yi tafiya, duk da yake cewa akwai saɓani amma a yi tafiya tsintsiya matsaurin ki ɗaya.
To da ma masu sauraro, bari mu zo kan ainihin maudu'inmu na biyu. A gaggauce, John Dramani Mahama a ranar Juma'a shekaran jiya ya samu ganawa da al'umman musulmi a nan kasar Ghana a babbar masallaci na National Mosque da ke Kanda a Accra babban birnin Ghana. Godiya ya yi bayan fitowa ka'in da na'in da aka yi aka kada masa kuri'a, sa'annan kuma ya jaddada wasu alkawura da yawa al'umma na kasar Ghana musamman ma al'umma musulmi. Na daga ciki kasancewa yana ci mana tuwo a kwarya shine batun aikin haji, wanda a bara labari da muka samu ko da yake bamu sahihance ba ya nuna cewa an samu mutane da dama da suka rasa rayukansu, kuma akasarin waɗanda suka rasa rayukansu sun bi barauniyar hanya ne suka shiga ƙasar Saudiya, bi mana ba su bi ƙarƙashin hukumar aikin haji da gwamnati ta amince da shi ba. Kuma abinda ya haifar da wannan matsala shine tashin gaurin zaɓi na kuɗin aikin haji. Malam Fahad Adam, shugaba John Dramani Mahama ya ce ya kafa kwamiti na mutum biyar ƙarƙashin jagorancin ɗaya daga cikin wakilai na majalisar dokokin ƙasar Ghana ƙarƙashin inuwar jam'iyyar NDC, Honorable Collins Dauda ya jagoranci wannan kwamiti, za su isa ƙasar Saudiya gobe ya so su ainihin gana da manyan jami'ai da ke kula da harkan aikin haji, amma abin da za su fi mai da hankali akai shine yanda za a yi a rage kuɗin aikin haji domin tabbatar da cewa an aiwatar da aikin haji ba tare da wata matsala ko tangarda ba. Ranka dai da ya kaji da wannan mataki.
To Malam Hamza, yin guri wannan yunkuri da suke kusan wannan mataki da aka dauka a mataki ne mai kyau da kasancewa alfahari ne da aka dauka a kuma za a cika. To kasan kuma abu ne mai kyau mutum ya dauki alkawari ko kuma wasu su dauki alkawari ko kuma wasu sun ya dauki alkawari kuma yana cikin manya-manyan alkawarin da ya daukar wa mutanen zango da musulman kasar Ghana lokacin da yake yana yakin neman zaɓe. Kuma Allah cikin ikonsa gashi ba a kwana goma da kawansa kan kwarar da mulki ba ya su ya cika wannan alƙawari. Kaga sai in ce kusan abin da ne wani ƙarya ce ta zo a kan gaba.
Malam Abdullahi Shamud, ba ku barin zo kanka, banda batun rage kuɗin aikin haji, na san a bara kana daga cikin waɗanda suka isa suka sauke farali, ka gano abubuwa da dama. Me kake gani ya kamata a ce gwamnati ta mai da hankali akai domin tabbatar da cewa gaba dai aikin hajin an same shi yanda ake so, kamar yanda wasu kasashe kamar tarayyar Najeriya da sauran wasu kasashe dai dake makotaka da mu a nan yankin yammacin Afrika suke morewa da aikin haji?
Na farko da ya kamata su yi nazari biyo bayan wannan batu na ainihin rage kuɗin da ake karɓa alhaji idan za su yi tafiya don sauke farali shine wurin kwanciya. Yana da matukar muhimmanci a samu ma alhazai wuri mai kamala, mai annashuwa da nishadi da kuma hutun alhazai a duk lokacin da suka tafi aiki. Ina ji shine matukar su iya su samu hotel kamalallu wanda alhazai kuma idan sun shigo za su ji daɗi, za su stay lalle kan abu ya yi. To ina ganin an duba ai wannan kuma zai taimaka. Sannan kuma wajen Safa da Marwa, wajen zuwa Minna da sauran wurare na ibada, ya tabbatar da cewar an yi jigilan alhazai zuwa ga waɗannan wurare, musamman ma alhazai da yake karansu na farko kenan da suke zuwa sauke farali, waɗanda ba su san kabili da ba don sauke farali ba ko ku aiki haji. To dole ne shakka babu ya kasance an mai hankali sosai. Zan iya cewa an yi kokari aikin haji da aka tafi shekaru, amma ana samun matsala wurin ba a samun isassun malaman addini da za su rika jigilar kuka tafiye-tafiye din nan wurin ibada, suna nuna wa sabbin alhazai yanda ake waɗannan ibadu. To ina ganin inda matsala take kenan, yanda a mai da hankali a tabbatar an shimfiɗar da tsari mai kyau wanda zai kai ga kowane maniyacin aikin haji gamsu yayi na'am da cewar an kai shi wuraren ibada, an zaga da shi wurare na aikin haji, kuma an mai jagora ya iya yaje ya yi waɗannan ayyuka ya sauke farin. Ina ga shine abin da nake son su mai da hankali sai.
Jama'a masu sauraro, sunana Hamza Adam, daga nan muka kawo karshen shirin. Ina yi ma kowane ɗaya daga cikin ku fata na alkhairi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
To madalla, yanzu kuma ga sakon da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. Sakon mu na farko da cewa assalamu alaikum VOA Hausa. Muna yabo da jinjina ga gwamnatin jihar Borno a game da samar da rugar makiyaya irin ta zamani, da fatar sauran jihohi za su yi koyi da ita. Sako daga Sani mai lange-lange ya wuri. Sako mu na gaba ya fito daga Shehu Adamuri Jau, wanda yake cewa wato da gwamna Bago ya zo Rijau ya tsawatar a kan tsayawar aikin titi na kilomita 5 da ya bari a yi a kowace karamar hukuma da ke a nan jiharmu ta Neja. Sai kuma ga aiki ya ci gaba, sai dai kuma yana wucewa sai aiki ya tsaya. Don haka muna sanar da gwamna cewa an yanka ta tashi. Sako mu na gaba na haɗin gwiwa ne daga Sanusi Madatai da Bagaram da Isu Makili Madatai da Iliyasu Yakubu Digawa da Yakubu Mai Aski Badaraka da Musa Malam Indu Kazawai. Suka ce salam VOA Hausa. Allurar rigakafin cutar shawara ko farin masassara da aka fara a wasu yankuna na ƙasarmu ta Nijar, gaskiya abin yabawa ne. Da fatan al'umma za mu yi dafifi wajen amsar wannan allurar domin a bace mai matukar mahimmanci ganin yadda cutar ke azabtar da duk wadda ta damka. Tamam sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan la'asariyar. idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, da Fiona Wamai da ta hada shirin ta kuma bada umarni. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC, nake muku fatan alkhairi. Wassalamu.